الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu mu na wannan makaranta mai albarka makarantar Ibn Taymiyyah yau muna ranar Alhamis wacce ta yi daidai da ranar 27 ga watan Safar hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 15 ga watan 10/2020 miladiya yau karatu mu bangaren taysiru ko kuma bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin tafsir mustalah al-hadis wanda muna karatu cikin littafin tafsir mustalah al-hadis na al-imam muna karatu cikin littafin tafsir mustalah al-hadis na al-imam al-doktor Mahmud Ahmad al-Tahan rahimahullahu ta'ala wannan shine zai zama darasin mu na biyar a cikin wannan littafi idan ba mun ta ba a darasin karshe muna cikin gabar bayani akan abinda ya shafi al-khabar al-ahad karatun gaba daya muna magana akan taqsimul al-khabar bi'tibari wusulihi ilayna nan ba wai ana duba hadisin ya inganta ko bai inganta ba ba shi ake duba ba ana duba ta wace hanya labarin ya zo mana ta hanyar lura da hanyoyin da yazo yawan hanyoyin da yazo shi ake dubawa in ya zo ta hanyoyi da yawa hanyar gangan kun jama'a masu yawa irin mutanen da ba za ka iya karyata su ba yawan su ba zai yi a ce sun hadu sun yi ƙarya ba ko sun hadu akan ƙarya ba kowa ya faɗa kowa ba a ce duka sun hadu akan ƙarya wannan shi ake cewa mai mutawatiri idan wanda suka rawaito shi wato yawan su ya kai mutum uku abinda ya sama basu kai goma ba basu kai matakin tawatiri ba amma basu dawo kasa da uku ba shi ake cewa mashhur alhadisul mashhur wanda suka rawaito akalla a samu kowace tabaka daga cikin tabakokin hadisin tabaka ta sahabbai tabaka ta tabi'ai tabaka ta tabi'ut tabi'in da wanda suka rawaito daga gare su akalla a samu mutum uku koda tabaka ɗaya ce aka samu mutum uku to sauran tabakokin ko mutum nawa aka samu wannan ukun da shi ake la'akari hadisin ya zama mashhur idan ko mutum biyu ne aka samu abin da ya sama amma bai ba a samu tabaka da aka samu ƙasa da mutum biyu ba ya zama aziz an gane ko an samu wata tabaka ko ta sahabbai ko ta tabi'ai ko ta tabi'ut tabi'ina ko wanda suka karba daga gare su wata tabaka tana da mutum biyu ne kadai an yi nema an yi nema mutum biyu kawai aka samu a wannan tabakar to hadisin ya zama aziz ko da ko sauran tabakokin an samu wanda suka rawaito su sama da haka to sunan shi aziz wannan duka mun karanta shi a darasin da ya gabata yau zamu tashi al-gharib al-gharib shine wato wanda mutum ɗaya ruwaito wanda aka samu wata tabaka daga cikin tabakokinsa mutum ɗaya ne kawai ko tabaka ta sahabbai ko ta tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ko abin da kama da haka mutum ɗaya ne aka samu ya ruwaito a wannan tabaka to sauran tabakokin duka koda an samu sama da mutum ɗaya sunan hadisin gharib an gane ko a kira shi da sunan al-fardu ko a kira shi da sunan al-gharib kamar yadda malam zai mana bayani shine mai bai kuniya yake cewa wa qul gharibun ma rawa rawin faqat kace musu gharib shine wanda marwayi ɗaya kawai ya rawaito a wata tabaka daga cikin tabakokin isnadin hadisin ko sanadin hadisin walaci al-gharib ta'rifuhu ta'rifun hadisi gharib wato a ta'rifuhu lughatan ta'rifin sa a lughar larabci huwa sifatun mushabbaha kalmar al-gharib sifa ce mushabbaha bi ma'na al-munfarid da ma'nar al-munfarid wanda ya kadaita ma'ananta wanda ya kadaita awil ba'idu an aqaribihi ko kuma wanda yayi nesa da dangin sa mutanen da ya bar garin sa ya bar dangin sa yayi nesa da su sai ake ce masa da Hausa me bako ko in yazo wani gari ya zama me ya zama garin da ba nasu ba ya zama bako ko ya zo cikin dangin da ba nashi ba ya zama bako wannan shi ake cewa al-gharib a hadisi annabi yana cewa kun kun fi duniya ka annaka gharibun aw abdu sabil ka zama a duniya kamar bako ka annaka gharib kamar kai bako ne ko matafiyi wanda ya biyo zai wuce ba ta'rifin sa istilahan a istilahi shine huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid shine hadisin da marwayci guda ɗaya lak ya kadaita wajen ruwayarsa marwayci guda ɗaya ya kadaita wajen ruwaito shi wannan shine ta'rifin sa a takaice huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid sau marwayci ɗaya ne lak ya kadaita da ruwayarsa wannan haka ake yin ta'rifi a takaice ake yin sa shi ta'rifi dama ba a tsawaita shi in an zo ta'rifi dama so ake a fitar da daidaikun abin nan din idan ba wani abin da zai shigo ba wani ba abin da zai fita daga ciki to amma ta'rifin ana iya maka sharhin sa kamar yadda gashi nan zai sharhin ta'rifin amma mutum ya zo ta'rifin abu yayi shedara biyu ko shedara uku wannan ba ta'rifi bane sharhi ne ta'rifi da man kalmomi ne biyu uku hudu an gama ta'rifi sai in ka ga dama kai sharhin ta'rif yace na biyu sharhu ta'rif to ga sharhin wannan ta'rifin ai huwa alhadith allazi yastaqillu bi riwayatihi shakhs wahid al-gharib shine hadisin da mutum daya ya kadaita wajen ruwayarsa mutum daya kawai imma fi tabaqatin min tabaqati as-sanad ko dai a wata tabaka daga cikin tabakokin sanadin hadisi tabaka ta sahabbai ko wace tabaka wato ya kace tabaka muna gane me tabaka ko sahabban manzon Allah tabaka ce halka ce daga cikin halkokin hadisi tabi'ai da suka karba daga sahabbai tabaka ce wanda suka karba daga wajen tabi'ai tabaka ce wanda suka karba daga wajen su ana iya samun tabaka hudu ko biyar ko sama da haka har zuwa wanda ya ruwaito hadisi ko ya fitar da hadisin a cikin littafinsa mun gane wannan to idan aka samu wani ruwa wato wani marwayci ya kadaita da ruwayar hadisi ko da a wata tabaka guda ɗaya ce daga cikin tabakokin sanadin hadisin aw fi ba'di tabaqatis sanad yace in ma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad haka yace ko da ya kasance a kowace tabaka daga cikin tabakokin hadisin an samu mutum ɗaya ne tun daga tabaka ta sahabbai mutum ɗaya ne shi ma mutum ɗaya ne ya karba daga wajensa shi ma wannan mutum ɗaya ne ya karba daga wajensa shi ma har zuwa lokacin da za a rubuta hadisin wani wato malamin da zai fitar da hadisin a littafinsa shi ma duk ana ce masa al-gharib ana iya samu kuma wannan hadisin wanda zaka biyo layin sa tun daga sahabi har zuwa karshen sa mutum ɗaya ne wannan sunansa al-gharib aw fi ba'di tabaqati sanad ko kuma a wani sashi na tabakokin sanad ne aka samu rawi guda daya walau fi tabaqatin wahida ko a samu wanda ya kadaita din a wani sashi ne na tabakokin sanadin ko da a tabaka ɗaya ne aka samu rawi ɗaya ne ya ruwaito wannan hadisin a wannan tabakar aka nema shi kadai ne to wannan hadisin ya zama gharib wala tadurru ziyadatu an wahidin fi baqi tabaqati sanad qarin da aka samu fiye da daya akan sauran tabakokin sanadin baya cutar da shi daga kasancewarsa gharib yana nan a matsayin sa na gharib li anna al-ibrata lil aqal domin ana lura da mafi kadan ne, ana lura da mafi kankanta ne, shine abun lura. Aka cikin yana da tabaka biyar ko shida, misali sai aka samu cikin biyar din nan tabaka daya ko da ta sahabbai ce, mutum ɗaya ne ya ruwaito shi, yake ya zama garib. Sauran tabakokin ko da an samu mutum miliyon sun ruwaito daga mutum miliyon, duka wannan ba zai cutar ba, yana nan a matsayinsa na garib, saboda an samu wata tabaka guda daya da marwayaci ɗaya ne aka samu. Mun fahimci wannan da kyau. Sai ya ce na uku, tasmiyatun saniyatun lahu, wani suna da aka yi masa na biyu. Shi wannan hadisi al-gharib yana da wani suna na biyu bayan wannan, sai mutum ya kiyaye su, don in ya ji an faɗa duka shi ne. Ya ce yutliqu kasirun min al-ulama ala al-gharibi isman akhara huwa al-fardu, da yawa daga cikin malamai suna yi wa hadisi gharib itlaqin wani suna na daban wanda shi ne al-fardu. Gaja an ce al-fardu ko al-gharibu kusan duka ɗaya ne, suna itlaqin wannan kalma ta al-fardu akan hadisi gharib ala annahuma mutaradifani, akan cewa kalmomi ne guda biyu masu goya wa juna wajen ma'ana, duka ma'anansu ɗaya. Sai ya ce wa ghayara ba'dul ulama bainahuma, wasu daga cikin malamai sun bambamta tsakaninsu, sun ce suna da bambanci tsakanin al-hadisul gharib da kuma al-fardu, sai suna da bambanci. Fa ja'ala kullam minhuma naw'an mustaqilla, sai suka mayar da kowanne daga cikinsu nau'i ne mai cin gashin kansa. Wasu sun yi haka. Yace lakin al-hafiz ibn hajar, yace sai dai al-hafiz ibn hajar ya atabirhuma mutaradifaini lughatan wa istilahan, shi yana lura da wato wa'innan sunaye guda biyu, wato ya dauke su a matsayin sunaye ne guda biyu masu wato goyawa juna ta fuskar ma'ana a lugha da kuma istilahi, duka ma'anan su daya. Shi kuma malamin da wannan wannan littafin ya tasiranto da Ibn Hajar sosai, za mu yi ta gani, zaka ga duk wani misali da zai kawo yawanci ko ya maka ishara zuwa ga littafin Ibn Hajar ko ya kawo maka magana Ibn Hajar, ya tasiranto da shi sosai. Kuma wannan shi da dai abinda wato da yawa daga cikin malaman hadisi suka karkata zuwa gare shi. Ni kan kaina na abinda nafi gamsuwa da shi kenan, akan cewa da al-fardu da al-gharib duka ma'ana ɗaya ne, ba bambanci a lugha da kuma istilahi. Illa annahu qala inna ahlal istilah ghayaru bainahuma, ce sai dai shi kansa Ibn Hajar ya faɗi cewa malaman hadisi wanda suka yi istilahin wa'innan ma'anonin sun bambanta tsakaninsu, min haisu kasarat isti'mal wa qillat tahayyur, yawan amfani da abun nan lafazin ko kuma karancin amfani da shi, ta hanyar yawan amfani ko kuma karancin amfani da shi. To sai suka bambanta ta lura da wannan, in ana yawan amfani da shi to ga ma'anansa, in ba a yawan amfani da shi sai suka bashi wata ma'ana daban. Yace amma al-fardu aksaru ma yutliqunahu ala al-fardi al-mutlaq, da haka sai yace shi kalmar al-fardu sun fi yawan amfani da ita su yi itlaqin ta akan al-fardul mutlaq, saboda mai an fi yawan amfani da hadisi wanda yake fard ne amma mutlaq. Al-fardul mutlaq shine wanda zai sharhin sa kafin ya zo bari muku bayani akai. Al-fardul mutlaq shine wanda aka samu gawaraba din sahabi ne, sahabi ɗaya lak shine wanda ya ruwaito, shine al-fardul mutlaq, wanda a isnadin inda aka samu mutum ɗaya shine mai a tabaka ta sahabbai, wannan shine al-fardul mutlaq. Sannan wal gharibu, shi kuma hadisi gharib aksaru ma yutliqunahu, yawan inda suke itlaqin sa ala al-fardun nisbi, suna itlaqin sa akan al-fardun nisbi, shi kuma wanda an samu tun ɗaya amma ba a tabaka ta sahabbai ba, ko a wace tabaka ce, inda ba ta sahabbai ba ce, ana ce masa al-fardun nisbi. To ta hanyar lura da yawan inda suka fi amfani sai suka bambanta, kenan sun fi amfani da kalmar al-fardu akan al-fardu al-mutlaq, al-gharib al-mutlaq, ko kuma al-fardu al-mutlaq, wato shine wanda sahabi ne ya kadaita, to sai su ce masa me al-fardu. Amma idan ka ji sun ce al-gharib, suna nufin me wanda ba sahabi ba, shine ya kadaita, aka samu wata tabaka wadda ba ta sahabi ba ya kadaita da riwaya to sai a ce masa me al fardun nisbi an gane ko a ce masa al fardun nisbi na suke yawan amfani ko su ce masa shi gharib din sun fi yawan amfani da shi a in ka ji sun ce al gharib suna nufin wato wanda ya kadaita da shi ba sahabi bane amma in ka ji sun ce al fardu suna nufin wanda ya kadaita da shi sahabi ne yace sun fi yawan amfani amma dai duka ɗaya ne ba wani bambanci a wajen shi ibni hajar yace ka duba nuzhatun nazar shafi na 28 in gane na hudu yace aqsamuhu karkasuwarsa yuqassamu al-gharibu bin nisbati li mawdi'i at-tafarrudi fihi ila qismayn ana kasa al-gharib wato bin nisbati li mawdi'i at-tafarrudi fihi ta hanyar dangantawa zuwa ga gurin da ya samu kadaici a cikin sa inda aka samu wani ya kadaita to sai aka raba ana raba shi gida biyu sanya lura da inda wani ya kadaita a gurin tabaka ta sahabi ce sahabbai ce ko a wata tabaka wanda ba wannan ba to sai su kasa shi gida biyu huma wanda su ne gharibun mutlaq wanda ibnu hajar ya mana bayanin su dace daman zai karin bayani su ne gharibun mutlaq وغريب نسبي غريب مطلق ده غريب نسبي غريب مطلق من فدا كو سامو صحابي ني كديتا نسبي وندا با صحابي با يتي الغريب المطلق غريب مطلق شيني او الفرد المطلق كو كتي الفرد المطلق دو وندا كا فدا ديدي ني دك معانن سو دايا كو كتي الغريب المطلق كو كتي الفرد المطلق يتي تعريفه تعريفه شيني هو ما كانت الغرابة في أصل سنده شيني واندا كأيتر أنسى ميتني أصل إسناد تن توشن إسناد تن دقى منزاء الله يدما واندا يرويتو حديث دقى منزاء الله صلى الله عليه وسلم صحابي ديني من قاني كو كنا شيني أصل توشن إسناد واي توشن إسناد صحابي يو تشيني كتا هو ما كانت الغرابة في أصل سنده أي ما ينفرد بروايته شخص واحد ya kasance wanda ya kadaita da riwayarsa mutum ɗaya ne lak amma fi asli sanadihi a asalin isnadin hadisin wato a farkon isnadin hadisin anan ya sa lamba kasa ya samu ko ita to sai ce wa aslu sanad abinda yake nufi da asalin sanadi ai tarfuhu alladhi fihi sahabi idan can reshen sa na farko can karshen sa wanda anan sahabi yake was sahabiyu halqatun min halqati sanad domin shi ma sahabi shi ma tabaka ce daga cikin tabakokin hadisi halqa da tabaka duka ma'ana ɗaya ne shi ma wata tabaka ce daga cikin tabakokin hadisi ana lissafin sa a matsayin tabaka daga cikin tabakokin hadisi ai idza tafarrada sahabi bi riwayatil hadisi idan sahabi ya kadaita da riwayar hadisi fa inal hadisa yusamma ghariban gharabatan mutlaqa to hadisin ana ce masa gharib gharaba mutlaqa yace wa amma ma fahimahu al-mala ali al-qari min kalami al-hafiz ibn hajar yace amma abinda ali al-qari ya fahimta daga maganar ibn hajar inda ma sharaha asl al-sanad a lokacin da yi sharhin abinda ake nufi da asalin sanadi asl al-sanad me ake nufi da asl me ibn da yi sharhin wannan magana da ibn hajar yayi fi asl sanadihi da yazo sharhin ta sai fassara ta bi annahu al-mawdi'u alladhi yaduru al-isnadu alayhi wa yarju shi da gurin da isnadi yake kewayawa akan sai je ya dawo shine duk inda isnadi yaje ya dawo sai ya tike a wannan gurin shine dai sahabi ko walau ta'addarat at-turuq ilayhi ko da ko hanyoyi sun barbazu daga nan amma duk wata hanya ka biyo ta nan za ta tike duk wata hanyar hadisi idan ka biyo duk wani san isnadi ko wani sanadi idan ka biyo nan zai tike shine wa sahabin da ya rawaito hadisin wa huwa tarfuhu allazi fihi sahabi wace shine wato can gefe karshen da gefen sa na karshe inda anan sahabi yake haka wannan hadisin ko da an samu dalibai da yawa sun rawaito ya zama sahabin yana da almajirai da yawa ko ni kowane almajiri kuma an samu almajirai daga gare shi kaga ya samu isnadai da yawa amma da in kowane isnadi idan ya zo karshen sa inda zai tike shine gurin wannan sahabo min anna tafarrud as-sahabi la yu'addu gharaba to da yazo sai yake cewa kadaitar sahabi ba a lissafin sa a matsayin garaba ba a cewa hadisi gharib dan sahabi ya kadaita da tarwayar sa wa ta'liluhu illar sa hujjar sa anan sababin da yasa ya faɗi haka wa ta'liluhu zalika bi annahu laysa fi sahabati ma yujibu qadhan a cikin sahabbai babu wanda zaka samu abin suka a tare da shi a ce wato wanda za a wajabta suka a ce abin nan wannan sahabin ana jin tsoron yayi ƙarya ko ana jin tsoron yayi kaza 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 sahabban manzala dukkanin su adalai ne aw anna sahabata kulluhum adulun ko kuma kace sahabbai gaba ɗayan su adalai ne to kasancewar haka shi kuma karbar hadisi gharib in an jefa masa wannan kalmar kamar ana nuna cewa hadisin yana da rauni to kenan idan aka ce ruwayar sahabi aka ce wa hadisin gharib kamar an ce hadisin wato sahabin ya kadaita kenan akwai shakka ko kuma babu tabbacin cewa hadisin ya inganta ko kaza ko kaza to sai ki ganin a hadisin da sahabi ya kadaita da ruwayar sa ba a ce masa gharib yace sai malam mai littafin ne yace fa ma azunnu annabna hajar arada zalika amma bana zaton ibnu hajar haka yake nufi wallahi a'lam Allah shine mafi sani بدليل أنه أرف الغريب يجي دليل ناقوة انجمي وانا لتافا يجي سبر شيء ابن حجر ياي تعريف حديثي غريب بقوله دفع الأرصى هو ما ينفرد بروايته شخص واحد شيني وانا متن ديني يكاليت الرواية الرصى في أي موضع وقع التفرد فيه وقع التفرد به في السنة أكون قري أكسى مكاليت أتكين سنة دين حديث كون قري ko da tabaka ta sahabi ce kenan ana ce mu hadisin gaib ai walau waqa'at tafarrud fi mawdi' as-sahabi ko da ko kadaitar ta abku a gurin da sahabin yake sahabi dai ne ya rawato shi ana ce masa gaib li'anna as-sahabiyya halqatun min halaqati as-sanad domin sahabi shi ma tabaka ce daga cikin tabakokin isnadi wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah dan haka kenan cewa ba a ce wa hadisin da sahabi ya kadaita da ruwayar sa ba a ce masa gharib wanda Aliyu al-Qari ya fahimta cikin maganar Ibn Hajar malai yace ba haka bane in ka duba tarifin da Ibn Hajar yayi yana tabbatar maka da cewa ko da tabaka ta sahabi ce aka samu sahabi guda ɗaya lak to ana iya cewa wannan hadisin ne gharib to sai dai maganar cewa ya inganta ko ba inganta ba wani abu ne daban amma shi dai sunan ana itlaqin sa amma ana ce masa al-gharib al-mutlaq an gane ko ana itlaqin wannan kalma akan sahabi sai dai wajen inganci ko rashin inganci wani abu ne daban ina fata an fahimta yace na biyu misalin hadisi gharib hadisu innamal a'malu binniyat hadisin innamal a'malu binniyat wanda Bukhari da Muslim suka rawaito innamal likulli imri'in ma nawa har zuwa karshen hadisin yana da tsawo wanda Imam Shafi'i yake cewa wannan hadisin zai shiga babi 70 daga cikin babukan fiqh domin duk wani aiki zaka ga yana da alaka da niyya dan a bambance tsakanin ibada da al'ada a kuma bambance tsakanin aiki da ake yi dan Allah da kuma wanda ba dan Allah ake yin sa ba niyya ce take bambantawa dan haka wannan hadisin gharib ne amma kuma hadisi ne ingantacce wanda wato malamai sun karbe shi wato karba ta ban mamaki amma mutum ɗaya ne ya rawaito shine wa Umar ibn al-Khattab mun yi bayani cikin baikuniya ya tafarrada bihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi kadai ya kadaita da ruwayar sa kuma idan aka ce mutum ne kadai ne ya kadaita da ruwayar kar ku dauka cewa shi kadai ne ya ji hadisin ku kiyaye wannan kar ku dauka cewa shi kadai ne ya ji hadisin tayi wa sahabbai da yawa sun ji hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wajen jin hadisi daban ruwayar hadisi daban zaka ji hadisi kaje kai aiki da shi ba tare da ka ruwaito shi ba daka in aka ce mutum ɗaya ka daita da ruwayar hadisi ka dauka cewa ba wanda ya ji shi sai shi kamar annabi ya koyi hadisin bai ga yawa kowa ba sai sayyidina Umar ba haka ake nufi an gane wannan ya faɗe shi cikin bayyana jama'a amma kowa ya dauka ya ji aiki amma ba a samu wanda ya ba wani ba har ya zama ruwaya sai sayyidina Umar ba zan fahimta sayyidina Umar mai shi ya ba da ruwayarsa zuwa ga mutum ɗaya kuma shi sayyidina Umar ba wai shi ma kamar ne na faɗa ya ware mutun ɗaya bane ya bashi hadisin daga nan bai ƙara ba kowa akan mimbarin juma'a sayyidina Umar ya faɗi hadisi mimbarin juma'a mimbarin juma'a mutun dubu nawa ne anan amma kuma abin mamaki duk cikin mutanen da suka zo hudubar juma'a ba wanda ya ba wani sai mutun ɗaya shi ma mutun ɗayan ba wanda ya bawa da ya faɗe shi cikin ɗalibai ba wanda ya ba wani kuma sai mutun ɗaya sai aka samu wajen tabaka hudu mutun ɗaya ne sai daga na hudun ne sannan jama'a da yawa suka roto shi to anan kaka dauka cewa kowa burwa yake ya ba mutun ɗaya ba haka bane cikin jama'a da yawa zaka faɗa amma sai a yi ka tare mutun ɗaya ne kawai shi kuma ya ba wani an gane ko mutun ɗaya ne ya ba wani haka ake wannan wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala Allah ya yi niyyar sai ya bayyana iliminsa sai ya tsare alqur'anin sai ya tsare sunnarsa tunda inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafizun hadda sunna tana tare suke shi yasa koda mutum ɗaya ne sai an samu ya rawaito hadisin matukar hadisin al'umma suna da buƙatarsa to koda mutum ɗaya ne sai an samu wanda zai rawaito shi dan ya zo ga al'umma to shi yasa aka samu irin wannan da aka sayyidina Umar kadai shine ya rawaito shi cikin sahabbai amma ba shi kadai ya ji shi daga annabi amma shi kadai ya rawaito shi bale ce hadha wa qad yastamirru at-tafarrud ila akhir as-sana wannan kenan wanda kuma ana iya samun kadai tantakar ta shude har zuwa karshen sanadi ana iya samu azan ai ishara na faɗi haka ko a samu mutun ɗaya daga mutun ɗaya daga mutun ɗaya har zuwa karshen sanadi wa qad yarwihi an zalika mutafarrid adadun min ar-ruwat kuma ana iya samu adadi da yawa na marwayita su ruwaito daga wannan marwayicin guda ɗaya samu adadi da yawa sun ruwaito duk ana iya samu amma dai ko in dai wannan marwayicin guda ɗaya sahabi ne sunansa ne al-fardul mutlaq ko ka ce al-gharibul mutlaq mun gane ba na biyu al-gharibun nisbi aw at-tafarrudun nisbi ko ka ce al-gharibun nisbi ko ka ce al-fardun nisbi ko at-tafarrudun nisbi duka ana faɗa ta'arifuhu shi kuma ga ta'arifinsa هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده شيني واند أنصب واتو غرابة إن كدي تنتكر أتكين إسناد أتسكير إسناد كو تشان فرقوان سكو تشان كرشان سكو سكير سا أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده أساموان زي روي توشي واتو أساموان زي روي توشي واند سكر روي توشي سمد متن ديا a can asalin isnadinsa wato a tabaqata sahabbai kenan wanda suka rawaito shi yafi mutum daya sahabi biyu ko uku ko sama da haka suka rawaito shi summa yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun an ulaika ruwat amma sai a samu rawi guda ɗaya ne ya kadaita ta wajen ruwayar sa daga wa'annan marwayata rawi guda ɗaya kawai sahabbai da yawa sun rawaito shi amma duka gaba daya rawi ɗaya ne ya rawaito hadisin daga gare su duka kaga ya kadaita kenan a tabaka ta tabi'ai misali sai aka samu wani ya kadaita da ruwayar wannan hadisin daga sahabban manzon Allah ya rawaito daga wannan sahabin ya rawaito daga wancan amma kuma shi kadai ne to anan ya zama me al-fardun nisbi ya zama at-tafarrud ko al-gharibun nisbi saboda wato shi kadai ne ya kadaita da ruwayar sa zamu zo zai zo ya mana sharhin me ake nufi da ko me yasa aka kira shi da wannan suna ba sai mun tsaya mun yi ba yanzu yace misalin irin wannan hadisin hadisu Malik an-Zuhri an Anas radiyallahu anhu kamar hadisin Malik daga Imam Zuhri daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makka cewa annabi ya shiga makka wa ala ra'sihi al-mighfar akan sa akwai mighfar wato hullan nan ta kwano irin tasu ta da hular kwano ya shiga cikin garin Makka da hular kwano a kansa Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi wannan tafarrada bihi Malik an Zuhri Malik ya kadaita da shi daga Imam Zuhri amma shi kuma Imam Zuhri ya karbe shi a wajen sahabban manzo Allah da yawa kun gane wannan to sai ya zama me al-gharib an-nisbi al-gharib an-nisbi ko at-tafarrud an-nisbi ko kace al-fard an-nisbi to sai ce sababu tasmiyatihi ga abin da nake ce muku nan sababu tasmiyatihi dalilin da yasa aka kira shi da wannan suna wa summiya hadhal qismu bil gharib an nisbi an kira wannan kaso na hadisi da gharib nisbi li anna at tafarruda waqa fihi bin nisbati ila shakhsin muayyan saboda kadaitantakar ta abku ne ta hanyar dangantawa zuwa ga wani mutum sananne, zuwa ga wani mutum sananne. Gashi nan mun ambaci Zuhuri, mun ambaci Malik, kenan dan wato ya danganta da su da ta hanyar danganta wannan abun, wato garaba din zuwa ga wannan wato mutum din wanda yake an ayyana shi sananne. Ta saka kira shi al-fardu nisbi, shine dalili. Shi kuma wancan fardun mutlaq, shi kuma saboda an danganta shi zuwa ga wato sahabi, shine kawai ku bambanta ta'arifi. Wani lokacin ta'arifi ba dole sai ma'anansa ta luga, wato sai ta ma'anansa ta abin nan ba, ya dace da abin nan ba. Al-fardu mutlaq wani fardu wanda aka sake shi, aka sake shi ba a yi masa kaidi ba, amma kuma ana nufin wanda sahabi ya kadaita. Shi fardun nisbi shi kuma wanda aka danganta zuwa ga wani shakhs, wani mutum ma'ayyan. Nabiyar min anwa'il gharib nisbi, daga cikin nau'ukan gharib nisbi, daga nau'ukan sa. Hunaka anwa'u min al-gharabati aw at-tafarrud, akwai nau'uka na gharaba da kuma at-tafarrud, kadaitantaka, duka ma'anan su daya muka ce. Akwai nau'uka yumkinu i'tibaruha min al-gharib nisbi, wanda ana lura da su daga shi al-gharib nisbi din, tana iyawa mu lura da su daga ma'anar wannan al-gharib nisbi din. Li'anna al-gharabata fiha laysat mutlaqa, domin duk garaba anan ba mutlaqa bace, ba garaba bace mutlaqa wanda aka danganta zuwa ga sahabi. Wa innama hasalat al-gharabatu fiha, kuma ba garaba bace mutlaqa ta ta'arifin da muka yi din nan da ya wuce, wannan istilahi da muka faɗa, to sai a samu wata garaba amma ba da wannan ma'anar ba, ba da ma'anar istilahin da muka ambata ba. Wa innama hasalat al-gharabatu fiha binisbati ila shay'in mu'ayyan, wannan garaba wato ba kuntar kadaitantakar ta abku ne ta hanyar dangantawa zuwa ga wani abu ayyananne. Wa hadhihi al-anwa' hiya, to irin wannan nau'ukan suna kasancewa kamar haka. Na farko tafarrudu siqatin bi riwayat al-hadith, a samu siqa ya kadaita da riwayar hadisi, siqa mutanen da yake siqa ya kadaita, ka qaulihim kamar fa'al su lam yarwuhu siqatun illa fulan, ba a samu siqan da ya rawaito shi ba sai wani. Ala iya samun tabaka ta biyu, tabaka ta tabi'ai ko tabi'ut tabi'in, a samu sama da mutum goma a wannan tabakar sun rawaito shi, amma cikin su babu siqa sai mutum daya. Kun gane ko? A wannan tabakar sama da mutum goma sun rawaito shi, misali. Kun gane wannan? Amma cikin su duka babu siqa, dukkanin su ba siqa, ba siqat bane, sai dai lak aka samu shi ne siqa. To sai a ce tafarrada bihi siqa, kaga wannan tafarrud ne, amma ba irin wancan na istilahi ba da muka faɗa. Domin da yawa sun rawaito, kuma wannan da suka rawaito da yawa suna ƙarawa isnadin ƙarfi, tunda wani wato ana samun in raunin ba mai tsanani ba ne, wannan yana taimaka ma wannan. Amma an kira shi da suna wato an kira shi da suna tafarrud, saboda wanda ya kadaita da shi siqa ne, siqa ɗaya ne ya kadaita, sauran duka ba siqat ba ne. Sai a ce tafarrudu siqa, shi da ya ce tafarrudu siqatun bi riwaya, shi ma sai a kira shi gharib kenan, ana iya kiran sa gharib. Amma da ba da wancan istilahin da muka faɗa na farko ba, ku kiyaye shi istilahin na farko, sai ya zama wanda ya rawaito shi mutum ɗaya ne lak, ba na biyu. Shi kuma wannan akwai na biyu, akwai na uku, akwai na huɗu, wataƙila ma sama da haka, amma cikinsu siqa guda ɗaya ne. Mun gane? Na'am. Yace sai ba na biyu shi da tafarrudu rawin mu'ayyan ar-rawin mu'ayyan, wani rawi mu'ayyani ya kadaita da riwayar hadisi daga wani rawi mu'ayyani, wani rawi mu'ayyan, kamar a ce Malik ya kadaita da riwayar sa daga Zuhuri. In banda Malik ba wanda ya rawaito wannan hadisin daga Zuhuri, shi ma wannan wani nau'i ne na tafarrudi, shi ma an ce masa gharib. In banda Malik ba wanda ya rawaito shi daga Imam Zuhuri, misali ne wannan. Ka qaulihim kamar fada su tafarrada bihi fulanun an fulani, wani ne kadai ya ruwaya kadaita da waya sa daga wani, amma hadisin an samu wasu surwato shi daga wani wanda ba wannan ba. An gane ku? Ana samu surwato daga Hasanul Basri, wasu surwato daga misali, wasu surwato shi daga Rabi'atu Ra'i, wasu surwato daga kaza, shi dai hadisin. Amma dai Malik ya karba wato ruwaya, wato ruwayar hadisin daga Zuhuri, Malik ne kadai, shi kadai ya kadaita da ruwayar sa daga Malik. In banda shi ba wanda ya rawaito shi daga Imam Malik, duk da an samu wasu sun rawaito shi daga wasu malaman daban. To wannan shi ma ana kiransa gharib ta wannan hanyar. shi da yake cewa wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra min ghairihi, koda ku an samu an rawaito hadisin daga wasu fuskoki na daban wanda ba wannan malamin ba, amma kasancewar wani ne kadai ya rawaito shi daga wani, shi ma wannan wani nau'i ne na garaba. Mun gane? Sai jin tafarrudu ahli baladin min aw tafarrudu ahli baladin aw ahli jiha, shine wato mutanen wani gari ko mutanen wata jiha suka daita dirwayar hadisi, a ce wannan hadisin ɗan Makka kadai suka rawaito shi ko ɗan Sham, yace ka qaulihim kamar fada su tafarrada bihi ahlu makkata aw ahlu aw ahlu sham, wanda suka kadaita dirwayar sa mutanen Makka ko mutanen Sham kenan, banda Iraki, banda Kufa, banda Misra, banda Basra, banda duk banda Yaman, wanda suka kadaita kawai mutanen Makka ko a ce mutanen Sham, to shi mana ana kiransa wani tafarrudi. Kaga ba ai ba wancan islai ta aiwa mutanen Sham din mutum 10 ko mutum 3 ko 4 ko 5 suka rawaito shi, amma kasancewar ɗan Sham ne kadai suka kadaita ko ɗan Makka, to aka kira shi da suna mai wadara, ana kiransa da suna garib ta wannan hanya, wata wani nau'i ne na garaba. Sanan dal na hudu tafarrudu ahli baladin aw ahli tafarrudu ahli baladin aw jihatin an ahli baladin aw jihatin ukhra, ya zama mutanen wani gari ko wata jiha sun kadaita dirwayar sa daga mutanen wani gari ko wata jiha, shi ma ka qaulihim kamar fadan su tafarrada bihi ahli basra an ahli almadina, wanda suka kadaita dirwayar sa ɗan basra ne daga ɗan madina, ɗan basra suka kadaita dirwayar sa daga ɗan madina, aw tafarrada bihi ahli ash-shami an ahli al-hijaz, koko mutanen sham suka kadaita dirwayar sa daga mutanen hijaz, ba a samu mutanen Sham sun rawaito shi daga mutanen Hijaz, mutanen Iraki sun rawaito shi daga mutanen Hijaz ba ko mutanen Basra ko kaza, kawai an samu mutanen Basra ne suka kadaita dirwayar sa daga ɗan Madina, ko kuma ɗan Sham ne kadai suka kadaita dirwayar sa daga mai daga mutanen Hijaz, shi ma wannan ana kiransa wani nau'i ne na tafarrudi, wani nau'i ne na gharib an-nisbi, duk wannan gharib ne an-nisbi kenan, ta hanyar dangantawa zuwa ga wannan garin ko wannan mutumin sai a ce masa gharib, amma ba wancan istilahi da muka ambata ba. Ya yi lamba kasa ya ce lam ya'ti bil amsalati li ajal al ikhtisar, lam ati bil amsalati li ajal al ikhtisar, ban zo da misali ba saboda in takaita. Irin shi ne mai baiquniya ya mana ishara cikin baiquniya, ya ce wal fardu ma qayyadtahu bi siqati aw jam'i aw qasrin ala riwaya, yake cewa al fard ma qayyadtahu bi siqa, wanda ka kayyade shi da siqa, siqa ne kada ya rawaito shi ko da an samu wasu rawaito amma ba siqat bane, aw jam'i ko wani jam'i ko wani jama'a ta wani gari, aw qasrin ala riwaya ko takaitawa akan wata riwaya, a ce ruwa-ruwa ne daga wani, mun gane? Ya ce taqsimun akhar, wani kaso na daban game da hadisi gharib, ce qassama ulama'u al-ghariba min haythu gharabati as-sanadi aw al-matan ila malaman, wato malaman sun kasa gharib ta hanyar lura da kadaitantakar sa ta fuskar sanadi ko matani, sai suka kasa shi ila wato a na farko gharibun matanan wa isnadan, hadisi gharib ta fuskar matani da kuma isnadi, wa huwa alhadith alladhi tafarrada bi riwayati matanihi rawin wahid, shine hadisin da marwayaci daya ne ya kadaita da riwayar matanin sa sahabi daya, dan aka samu isnadi daya, kaga ya zama matanin ya samu wato gharib ne a matani, gharib ne a isnadi, sahabi daya ne ya rawaito shi kamar inna innamal a'malu binniyat, din sahabi daya ya rawaito sanan isnadi in ka biyo shi ma mutum daya ya zama gharib a matani da isnadi, mun gane? Sanan ba na biyu gharibun isnadan la matanan, gharibi a isnadi banda matani, ka hadisin rawa matanahu jama'atun min as-sahaba, kamar hadisin da za a samu da yawa daga sahabbai sun ruwaito shi, amma in farada wahidun bi riwayatihi an sahabiyin akhar, sai a samu wani sahabi kuma ya ruwaito shi daga wani sahabi can daban, an samu isnadi daya zuwa ga sahabbai biyar ko hudu, mun gane wannan? Ya zama gharib nisbi, an samu isnadi guda daya zuwa ga sahabbai da yawa, mutum ɗaya ne ya ruwaito zuwa ga sahabbai da yawa, to amma kuma sai a samu banda waɗannan sahabban, sai a samu wani isnadi can daban da ya tafi sai ya tike zuwa ga wani sahabi daban wanda ba waɗannan ba, to shi ma lura da wannan isnadin, sai a ce ma isnadin wato a ce masa gharib, a kira shi da suna gharib, wato ta fuskar isnadi, gharibun isnadan la matnan, irin sa ne idan Tirmidhi ya kawo shi yace wa fihi yaqulu Tirmidhi gharibun min hadha alwajh, irin sa ne idan Tirmidhi ya kawo shi yace wannan hadisin gharib ne ta wannan fuskar, misali mutum sahabi biyar sun rawaito, sai mutum ɗaya ya rawaito daga gare su, sai aka samu isnadi zuwa ga wannan sahabban biyar isnadi kaza wani daga wani daga wani zuwa nan biyar to banda wannan isnadi sai ka wani isnadi can daban shi kuma ya kewaya ya tike zuwa ga wani sahabi wanda baya cikin wa'annan kun gane ko kaga wani isnadi ne can daban amma kuma duk hadisi ɗaya ne to duk hadisi ɗaya ne kaga ba a samu kadaita ta fuskar matani ba amma wancan isnadin da ya kadaita shi kadai to ana iya kiransa wato gharib sai a ce gharib min zalika alwajh kamar da ibn Tirmidhi yake cewa gharib min hazal wajh wannan hadisin gharib ne amma ta wannan fuskar ta wannan isnadin ne ya zama gharib mun gane wannan amma kuma an samu su isnadai da ko wani isnadi can da wanda ya ruwaito shi wanda anan kuma ba gharib bane na bakwai min mazanil gharib inda zaka je ka samu hadisi gharib ai makalin wujudi amsilatin kaseera lahu inda zaka samu misali akan sa da yawa in dalibin ilimi ne na sai fadada bincike inda zai je ya samu misalai akai ta yadda zai ƙara kosar da bukatar sa a akwai musnadul bazzar musnadul bazzar bai da wani girma sosai amma ya tattaro nau'ukan hadisi gharib ba akwai al mu'jamul awsat na imam at-tabarani mu'jamul awsat nan zaka samu amsila da yawa akan hadisi gharib suna yawan kawo misali akai na takwas ashharul musannafati fi litatafannu da suka fi shahara wanda aka wallafa akan sa akwai gharaibu malik lidariqutni gharaibu malik lidariqutni wato akwai wannan hadisi ne wannan gharaib na imam malik kadai amma imam dariqutni ya rubuta sannan akwai al afrad lidariqutni aidan akwai al afrad shi ma duka shine ya wallafa su sannan akwai jim na karshe as sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldatin wannan shi mali abi daud as-sajistani shi ma wannan sunan shi kenan sunan wanda mutanen kowane gari suka kadaita da ita wata sunan da mutanen wani gari suka kadaita da ita to su ma anan wato abu daud ya rawaito wannan to wannan sunan dai mafi shahara litafai da aka wallafa da suke bayani akan wannan hadisi mun ci lokaci ayi hakuri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi